This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kacen cewa da ku a cikin shirin na daren yau Juma'a 10 ga watan Janairu shekarar 2025. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji bayan kwashe fiye da watanni 5 tana nazarin korafin da aka gabatar mata game da rikicin masarautar Kano. Kotun daukaka kara ta Najeriya dake Abuja ta ce babbar wato tabbatar da sauke Alhaji Aminu Ado Bayero daga kan karaga da babbar kotun jihar Kano ta yi ya saba tanaje-tanajen doka.
Muna cike da yiwa Allah godiya da farin ciki da wannan nasara da muka samu.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafe da shirin tubalin tsaro. Za kuma mu bude muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da kuke son tsokaci akai. Kamar yadda aka saba, lambar da za a kira ita ce alama tarawa sai 1-202-980-6850. To amma fa da farko ga Maryam da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Juma'a ne aka yanke wa shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump hukunci a shari'arsa ta biyan kudin toshiyar baki, sai dai alhakin da ya yi shari'ar bai zartar da wani hukuncin ladabtarwa ba, lamarin da ke nufin kotu ta tabbatar da laifin a kansa, amma kuma zai iya komawa fadar White House a matsayin shugaban kasa ba tare da fuskantar barazanar zuwa gidan yari ba. Hukuncin da aka yanke akan Trump ba tare da matakin ladabtarwa ba ya kawo ƙarshen shari'ar da ba a taba ganin irinta ba, inda aka tuhumi tsohon shugaba kuma shugaba mai jiran gado da laifuffuka 34, aka kuma shafa kusan watanni 2 ana zaman shari'ar. Kuma masu taimakawa alkali yanke hukunci suka bayyana cewa ya aikata laifuffukan, amma duk da abin ban mamakin da ya faru a shari'ar da ba a wato da bayanai marasa dadi da aka gabatar a gaban kotu na kokarin yin rafa-rafa a zarge-zargen tarayyarsa da wata yar fina-finan batsa shekaru da yawa da suka wuce, ba su sa ya kasa samun kur'un jama'a ba waɗanda suka zabe shi dan wa'adi na biyu da ta yi wa alkalin kotun ta unguwar Manhattan Juan M. Machan ya yanke wa Trump na jam'iyyar Republican ɗan shekaru 78 hukuncin ɗaurin har kusan shekaru 4 a gidan yari. A maimakon haka sai ya zaɓi ya yanke hukuncin da ya kauce wa tanade-tanaden kundin tsarin mulki masu sarƙaƙiya ta hanyar kawo ƙarshen shari'ar, amma kuma hukuncin ya tabbatar da cewa Trump ne zai zama mutum na farko da aka samu da laifi da zai hau kujerar shugabancin ƙasar. Hukumomi a jihar California da ke na Amurka sun ce akalla mutane 10 ne suka mutu sakamakon mummunar gobarar daji da ke ci a birnin Los Angeles. Aje Alhamis, kwararren likita a fannin bincike kan gawarwaki na birnin na Los Angeles, ya sanar da sabon adadin waɗanda suka mutu wanda ya lanka bisa ga rahotannin da aka bayar da farko. Jami'ai sun yi gargaɗin cewa ta yiwu adadin ya ƙaru idan aka iya shawo kan gobarar, kuma ma'aikata suka duba wuraren da gobarar ta lalata. An ci gaba da aikin kashe gobarar har zuwa cikin daren jiya, yayin da jiragen sama masu saukar ungulu da ke feshin ruwa ta sama suka yi amfani da damar saukin da aka samu na iska mai ƙarfi wurin yin aikinsu. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce a yau Juma'a Rasha ta kai mata hari da jiragen sama marasa matuki guda 72 a cikin dare, kodayake ta kakkaɓo 33 daga cikinsu, yayin da wasu 33 suka ɓace daga na'urar kula da zirga-zirgar jirage ba tare da sun taɓa wurare wani wuri ba. Jirage guda biyar sun taba wasu gine-gine a yankin Shanahef dake arewacin kasar inda suka jakata mutum daya a cewar rundunar sojan saman kasar. Daya daga cikin jiragen da aka kakkabo kuma ya fada akan wani gine a Kiev babban birnin kasar, amma kuma babu wanda ya jakata ko ya mutu. An ji karar wata fashewa a wani bidiyo da kamfanin dillancin labaran Reuters ya fadda, kuma daga nesa an ga wuta na ci a Kiev a yayin harin na dare. Wani jirgin ruwan dakon mai da ya kwashi makonni yana ci da wuta akan tekun Bahar Maliya bayan da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka kai masa hari, wanda kuma ke barazanar malalar da mai mai yawa. An ceto shi a cewar wani kamfanin tsaro a yau Juma'a. Jirgin dakon man Sanian ya kasance babbar barazana a hanyar ruwan dauke da gangar danyen mai miliyan 1 wanda mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran suka kaiwa hari a zaman wani bangare na hare-haren da suke kaiwa saboda yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a zirin Gaza. An dauki tsawon watanni kafin masu aikin ceto su janye jirgin, sannan suka kashe gobarar tare da sauke sauran danyen man. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi gargadin cewa malalar mai daga jirgin na Sanian zai iya lanka bala'in malalar jirgin ruwan dakon mai Exxon Valdez da aka gani a shekarar 1989 a kusa da Alaska har sau hudu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shirin zai dauko sahu ne daga jihar Kano a Najeriya, inda wakilinmu a can Muhammad Ibrahim Kwari ya shaida mana cewa bayan kwashe sama da watanni biyar tana nazarin korafin da aka gabatar a gabanta game da rikicin masarautar Kano, kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya da ke birnin tarayya Abuja ta ce tabbatar da soke Alhaji Aminu Ado Bayero daga kan karaga da babbar kotun jihar Kano ta yi ya saba tanaje-tanajen doka. A hannu guda kuma ta ce kotun tarayya da ke Kano ba ta da hurumin sauraron batun da ya shafi masarautu. Ga Mahmud ɗin da cikakken rahoto.
A ranar 15 ga watan Yulin bara ne babbar kotun Kano ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Amina Adamu Aliyu ta tabbatar da matakin gwamnatin Kano na rushe masarautu guda biyar na jihar Kano da kuma sauke dukkanin sarakunan su daga karaga. Sai dai sarkin Kano Aminu Ado Bayero da wasu daga cikin sarakunan da aka sauke sun tafi kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja, kuma a yau Juma'a ne kotun ta yanke hukunci akan ƙorafin nasu. A hukuncin su, alƙalan kotun bisa jagorancin mai shari'a Muhammad Mustafa sun rushe dukkanin abubuwan da babbar kotun Kano ta zartar, suna masu cewa kotun bata baiwa sarki Aminu Ado Bayero dama ya kare kansa ba gabanin yanke hukunci. A dan haka sai alƙalan kotun ɗaukaka ƙara ta Abuja suka umarci babban jojin Kano ya mika wannan batu gaban sabon alƙali domin sake sabo shari'a akan wannan batu.
Muna cike da yiwu Allah godiya da farin ciki da wannan nasara da muka samu. Hukunci ne da kotun jiha ta yi under Justice Amina, wanda mu muka ɗaukaka ƙara a kansa, kuma muke ganin cewar dama yana cike da rashin adalci da kuma rashin bamu dama ta kare kanmu ba. Ita kanta ƙa'idar shari'a ma muna gani ba a bita ba. Saboda haka muka ɗaukaka ƙara, kuma yau Court of Appeal ta rushe duk abin da Justice Amina ta yi. Wani hukunci kusan gado hudu da ta dora, Court of Appeal yau sun rusa shi, sun tabbatar da cewar duk abin da muka yi da'awa akai an karba na cewar ba a yi shi bisa ka'ida ba.
Alhaji Musaddiq Wada Waziri kenan guda cikin makusantan mai martaba sarkin Kano Aminu Ado Bayero. Sai dai dan buran din Kano Alhaji Manu Sanusi na bangaren sarkin Kano Muhammadu Sanusi ya ce ba a zo gabar da za su yi magana ba tukunna. Hannu guda kuma kotun ɗaukaka ƙarar ta Abuja ta soke hukuncin da babbar kotun tarayya ta Kano ta yi a kan wannan batu bayan da Alhaji Aminu Babba ɗan Agundi ya gabatar da ƙara. Alƙalan kotun ɗaukaka ƙarar sun ce kotun ta tarayya ba ta da hurumi a kan shari'ar da ta shafi sarautu. Farfesa Nasir Adamu Aliyu SAN na cewa
ita Court of Appeal ta ce ainihin shari'ar a zahirinta harkar sarauta ce, ba maganar takar gidan adam ba. Ga duk sashi na 241 na tsarin mulkin Najeriya a na 1999 kuma sashi na 233 na ɗaya, sashi na 241 ya ba wa duk wanda ke da haƙƙi damar ya ɗauka ƙara daga kotu a kotu da yake rata wakil ke na biyu sashi na 230 kuma ya bawa kotun koli hurumin sauraron appeal da taso daga court of appeal zuwa supreme court haka to yana da iko da doka kara a zancen magana bai wuce ba kenan na dai bangaren kuma shi kuma akwai bangaren Aminu Ado Bayero sarki Aminu Ado Bayero inda yake kara shi kuma kan cewa ita duba case din da yake babata kotu gaban Justice Amina cewa ba ai masa adalci ba domin a lokacin da lawyers suka nemi su fita ma'ana sun daina wakiltar sa a matsayin lawyers sai kotu tace ita ba za ma su fita suka fita kuma kotu sai ta ci gaba da sauraron kara har sai hukunci
yanzu dai fiye da watanni 10 kenan sarakuna biyu ne ke ci gaba da ikirarin mallakar masarautar Kano yayin da Alhaji Aminu Ado Bayero ke gudanar da harkokin fada a fadar sarki ta Nasarawa shi kuwa Muhammadu Sanusi na biyu nayi nasa harkokin ne a fadar sarkin Kano ta cikin gari Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
to madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kwari da wannan rahoto masu sauraro kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a dusa da akan ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin mu na gaba wato tubalin tsaro
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a wannan mako zamu leka jamhuriyar Niger don ganin yadda dakarun kasar ke ci gaba da fitattakar yan ta'adda akan iyakokin kasar to madalla askarawan jamhuriyar Niger na ci gaba da fitattakar yan ta'adda inda kuwa karshen wannan mako da ya gabata sojojin da ke gefen iyaka da sabon birni a bangaren Gaya a jihar Doso suka yi wa yan ta'adda zobe inda suka halaka masu yawa daga cikin su da suke fitowa daga da gefen kasar Benin da ake kyautu da zaton sune ke kaiwa bututun man jamhuriyar Niger hari inda suke farfasawa domin jin cikakken bayani ga abokin aiki na Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni
askarawan jamhuriyar Niger da suka hada da sojojin sama da na kasa da gendarmu da Garde Republicaine da sai MCF da yan sanda Police National da rundunar yaki ta kostar da ta ma'aikatan gandun daji ne suka wa yan ta'adda zobe a cikin waɗansu tsauduka a gefen Gaya zuwa sabon birnin tarayyar Najeriya inda yan ta'addar suke sadaduwa daga dajin Park W na kasar Benin kuma ake zaton suna daga cikin waɗanda ke abkawa bututun man kasar a dai lokacin da wutar ta wuta a wannan tsaunukan na wannan yankin yan ta'adda da dama suka kwanta dama yayin da sojojin suka halaka mashukan nasu tare da kwaso makamman su dake kasancewa ganimar yaki a cewar mai nazarin lamuran tsaro na kasa da kasa cewa da Salisu Musa shugaba wannan nasarar da askaran kasar suka samu abin yaba wace
Allah wannan ba karamin nasara bace aka samu wannan daji ne mai sarkakiya sannan sojojin mu jajirtattu ne suna da bada kansu tsakani da Allah duk wanda ka gaya wa Yesu jamu to wai ba zancan wani munahuci ne ba ko kinyi in ma an yi galaba da kansu to wallahi sun yi bakin ransu bakin saboda wannan dajin duk wanda ya san wannan hanya ya san daji ne mai sarkakiyar gaske dama daga cikin abin da manazartan mu jami'an tsaron mu sun kai nazari sun ki bude wannan frontier kenan saboda su sun san abin da annan sannan ai akwai service da ran sai ma ke gare su wanda ke musu bincike sun gano duk abin da ake shirya bisa wannan yankin
kasancewa abin ya faru ne kusa ga iyaka da tarayyar Najeriya Alhaji Hashimu Tawa ya kira ga sojojin tarayyar Najeriya da su kara azama a wannan yankin domin kakkabe yan ta'adda da suka haddabi jama'a a wannan gefen
mu dai babu abin da zamu cewa sai dai mu ce sojojin mu alhamdulillahi tunda dai gurgwado Allah ya ba su kaya aiki kuma cani alhamdulillahi mutun na mai kishin kasa kuma ya nuna ma yan kasa yana kamnar su kuma da addu'an mallamai ta sa yan ta'adda insha Allah da sun shigo Niger ba su cin nasara da makwabciyar mu ta tashi tsaye yanda Niger ka tashi tsaye to insha Allah abin zai zama tarihi. To sai zan su makwabtanmu ko abun na yi musu yawa ko menene shine ba mu sani ba. A ce suna ka sakaci ga ƴan kwarorin mutane suna zakkuwa su yaudare su su yaudare mu.
Na jamhuriyar Nijar sun darkaki wani mutum a cikin wata mota shaƙe da mai istansi da ya kai lita 1000 wanda daga bisani ya arce ya bar mota da man da ake kyautata zaton zai kai wa ɗan ta'adda su ne inda tunu sojojin ƙasar suka mika wa jami'an custom kayan domin ai watar da abin da doka ta ce ai da su dudde a wannan yanki na jihar Doso. Game da wannan galabar da ta kai ga jami'an tsaron kasar rushe mafakar ƴan ta'addar a cikin tsaunukan wannan yankin tare da toya makamman su da ababen hawan su masu tarin yawa, waɗansu ƴan Nijar na cewa sun ji dadin wannan labari.
Sunana Alhaji Dan Juma a birnin Kwali. Wannan bayani da mun ka ji a kiya mun ji dadi ne kware-kware bisa ga kullun abin da muka fata Ubangiji Allah ya ba sojojin kasar mu sa'a, saboda duk abin da kake yi in babu zama laya wallahi raga gina.
Sunana Abubakar Asuman. Lalle wanga mataki da soje sun ka dauka mun yi murna kwarai, kuma mun ji dadi sosai matsayin mu na ƴan kasa wanda ke kishin kasar su, wanda ke kishin kuma sojawa, saboda badan da Allah ya kawo mu wanga sojawa ba. To lalle an so a mai san muna wannan zon kin ta'addanci wanda nan da ƴan karu dole Nigeria suna ji suna gani su bar wannan yanki da koma yanki ne na ƴan ta'adda. Allah ya taimake mu, Allah ya kawo mu ga sojawa.
Haka zalika dai rundunar kwambalaci da sojan ruwa na jandarmu sun tarwatsa wani kolokolo da suka bayyana cewa da shine ƴan ta'addar ke kai komo a wannan iyakar ta Benin ta hanyar ruwa tare da safar miyagun kwayoyi da makamai, abinda ya sa Zubairu Suleme bibiyar kan sojojin jamhuriyar Nijar ne ya yi tsokaci game da wannan nasarar a yankin na Gaya da jami'an tsaron kasar suka samu.
Yankin Gaya tsakanin su da waɗannan ƴan ta'adda, ƴan ta'adda waɗanda sun ka taho PPP sun ka so su yi mani zarban na ga wajen bututun mai. Allah ya kaddara, kuma Allah ya ba nizar sa'a, ya ba sojojin sa'a wanda sun ka tubullo sai an ka gane su, kuma dama ana jiran su sai an ka hau bisa gare su. Ande Allah ba Nijar nasara, babu wanda mun ka ji jimuwa ga wajen sojoji ko dallan mutuwa, amma wajen fannin ƴan ta'adda su ba zata ba sammani ne sun ka yi sun ka basannani ba sojoji na nan wurin nan an ka taho an ka baffake su gaba dai kayan yaki na wata kasa gaba dai haka an ka kwaso abinan kayan su. Ikan waɗannan ƴan ta'adda yanzu babu abin da sun ka cinkaye a cikin Nijar, babu abin da suka bida cikin Nijar. A hito daga wani kasa kawai a toho tututu a toho inda bututun mai, a fasa bututun mai a yi ma Nijar banna, a yi ma Benin banna, a yi ma China banna. Wannan su ne suka bukata, kuma wannan duk babu wanda ga yi wannan abubuwa sai illa sharing Faransa na da abin da abokin tahiyansu. Ikan wannan daji dama daji ne mai yawa kuma mai itatuwa, warkasan kaman abin da ba a mahimfani wajen itatuwa ga sunan barkatai duhu ya yi yawa.
A daidai wannan lokacin ne waɗansu ƴan ta'adda hudu a bisa babura suka kashe wani bawan Allah babu gaira babu dalili a gefen bazaga a cikin gundumar birnin Kwani a iyaka da tarayyar Najeriya, yayin da wanda suke tare shi kuma jami'in tsaron Ozeforedi ya yi musu batun dabo, abinda ya sa suka toye mashin ɗinsa kamin su arce su shige cikin Najeriya gabanin zuwan jami'an tsaro da suka gagoto zuwa wurin da sauri.
Toma Dalla. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin abokin aiki na Haruna Mamman Bako da ke birnin Kwani, Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Okay. To Madalla, sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma lokaci ya da zan bude muku layin yawa domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk abin da ya muku dadi a rai. Bari mu tafi garin Gashuwa. Adawa muke magana a Gashuwa. magana a gashuwa. Assalamu alaikum, dawa muke magana daga gashuwa jihar Yobe kenan, in dai ban yi kuskure ba. Dawa muke magana. To da alama dai gashuwa ta sallabe lambar da ake kira dai kamar da aka sani, alama tarawa 1-202-980-6850. To madalla, dawa muke magana. To mala Abdullahi daga jihar Kebbi a Najeriya, barka da shigowa, me kake son yin magana a kai?
To ni kan ayi gwalace gonan da namu saura ni na jingina mai, saboda wallahi ya yi mana hikima.
Na'am.
Saboda a lokacin da muna da mahajjata guda shida nan garinmu, yadda kowa miliyan guda guda yake, kowa ya rage mana da wannan kuɗin da an ta'aza musu. Don haka na gode ma Allah, ina jin daɗi ne. Allah ya ubangi ya san da shi gaban ƙasa.
To madalla, yanzu bari mu tafi zuwa jihar Niger. Da wa muke magana a jihar Niger?
Kowane da Bulani Wuti Bulani da shi jihar Niger ta tarayyar Najeriya.
To malam Bala, muna sauraron ka.
Ko kuma matsalan maganar ruwanmu na garin Shishi, da kuma matsalan ruwan famfo a garin Shishi.
Na'am. To madalla, da fatan mahukunta jihar ta Niger sun ji wannan kiraye-kiraye naka. Yanzu bari mu tafi kuma jihar Bauchi, har yanzu dai a Najeriya. Da muke magana a jihar Bauchi?
Muna magana da Ibrahim AA Kwazi, karamar hukumar Tora jihar Bauchi.
To malam Ibrahim, gare ka. Na'am. Hello Mala Ibrahim daga Bauchi, kana tare da mu? To da alaya layin naka ya sullube, idan kana kusa ka ci gaba da laluba. Lamba dai da ake kira alamar tarawa 1-202-980.
Hello.
To da wa muke magana yanzu?
Daga Niger.
To muna sauraron ka. Na'am, wane ne daga Niger?
Hamidu da Kalan Labo daga Niger.
To madalla, Hamidu da Kalan Labo, muna sauraron ka.
To ni ra'ayina da yau, kuma ra'ayina da Allah a dawo mana wannan shiri na barin sa'ayoyi na ginin kunna hansi.
To insha Allah.
Ginin kunna hansi na ra'ayi baki bai ta.
Na'am. To madalla, insha Allah mahukuntan suna ji kuma za su duba. Yanzu bari mu tafi jihar Katsina a Najeriya. Da wa muke magana daga jihar Katsina?
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullah.
Magana da alaman kabar bayan da autan matasa daga birnin Katsina.
To madalla, autan matasa, muna sauraron ka.
Ina muku fatan alkhairi ne a Amurka.
Na'am, muna godiya.
Ko abin da ke cima mutu a kwariya shine rashin ayyuka ga matasa, musamman ma a nan jihar Katsina. Muna kira ga Malam Dukwarada da gwamnatin tarayya da su kokari su samar wa matasa aikin yi, domin su ke kawo rashin tsaro da sauran abubuwa. Mun san gwamnatin Malam Dukwarada in za a ba ta maki a ɓangaren samar da matasa aikin yi dai da yawa, to ya kamata da su gada zai ko nan ba an kashe mamaye jami'an tsaron kwamin CCS wurin sun 15. Ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki mataki, na gode ya amsa a iska.
To madalla, da fatan mahukunta jihar Katsina sun ji za su ɗauki mataki a kai. Da wa muke magana a halin yanzu?
A yanzu kuna magana da yaƙi da halin Rugungo nan Zamfara nan.
Na'am. To barka da shigowa, muna sauraron ka.
Barka jonawa, amma da fatan yanzu na buɗe rediyon ban ji ƙarin bayani ba.
kana iya yin magana tsokaci ko kira kan wata ko wani abin da duke cikin ranka da kake bukatar sanar da shi. Kana da yanci matukar ba batanci ba zagi a ciki, muna sauraron ka.
Okay, to mu dai karin bayani da zan yi a jihar Najeriya, muna nema a kawo mana sojoji waɗanda za su tsaron mu. Sai akwai barayin shanu muna da su, to kira mu ga gwamnati ta zo ta kawo mana sauki a jihar Najeriya Zamfara.
Na'am.
Da fatan Allah taimaka a kawo mana jami'an tsaro masu kula da mu a nan jihar Zamfara.
Na'am. To madalla, da fatan mahukunta jihar Zamfara da na tarayyar Najeriya sun kuma za su dauki mataki. Yanzu bari mu tafi jihar Kwara, har yanzu dai muna Najeriya. Da wa muke magana daga Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kuna tare da Jalla Garba Dinawa mai kala kala daga nan Kwara.
Na'am.
Kira ga gwamnatin jihar Sokoto da ta taimaka musamman a karkashin jagorancin Ahmed Aliyu. Ya taimaka ya gyara mana hanyar da ta tashi daga Akida zuwa Kutare wadda ta wuce zuwa Saketa. To gaskiya wannan hanya ta lalace kwarai da gaske, kun ba ta da kwalta, ko mutanen da ke wannan yankin suna shan wahala kwarai da gaske. Da haka muke kira ga wannan gwamnati ta mu mai alhorma da ta taimaka ta gyara mana wannan hanya, kuma a kuma magance mana matsalar tsaron da muke fama da shi a wannan jiha ta mu Sokoto da kuma sauran jihohin Najeriya. Allah ka mana zama lafiya a Najeriya da sauran
to madalla, sai mu ce amin suma amin. Yanzu kuma sai Kaduna garin gwamna, da wa muke magana a Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hajiya Hawwa, barka da dare, barka da aiki.
Barka ka dai Alhaji Musa Ngaro mai radio da rikoda. Na'am.
To nagode, nagode miki. To da farko dai zan yi jinjina ga sanatar mu na Kaduna ta tsakiya. Wani rabin shaƙa wannan Lawal Adamu Usman Mustala.
Na'am.
Wani mutum ƙoƙarin da yake da matasa wajen tallafa musu da ayyukan yi da kuma jari wanda za su yi kasuwa. Sannan ne muna godiya sanatar Lawal Adamu Usman Mustala. Kuma daga ƙarshe ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya. Maganar kawo mana sojoji ɓangarenmu na arewacin Najeriya ta Faransa ba ma goyon baya. Ko muna kira ga dattawan arewa da wasu manya masu iya arewa wanda za su iya faɗa a ji. Maganar tsaro a Najeriya ɓangaren arewacin Najeriya a daure a kawo mana ƙarshenta, domin ko wannan abin yana damunmu. Sai an kashe mutum 50 can, mutum 100 can a Zamfara, mutum 100 a Katsina. To wanda irin abu ake yi, duk bai yana cin talakawa ba zai iya zuwa ya zo ya ci manyan mutane. Ya kamata a tsaya a kalli wannan al'amari.
To madalla, Alhaji Musa Ngaro, da fatan kunnan shugabanni ya ji, da haka kuma za mu dakatar da ɗaukan waya a wannan lokaci sai wani jiƙon. Kuma da yanzu kuma lokaci ne na labarai a takaice.
A yau Juma'a ne aka yanke wa shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump hukunci a shari'arsa ta biyan kuɗin toshiyar baki, sai dai alƙalin da ya yi shari'ar bai zartar da wani hukuncin ladabtarwa ba, lamarin da ke nufin kotu ta tabbatar da laifin a kansa, amma kuma zai iya komawa fadar White House a matsayin shugaban ƙasa ba tare da fuskantar barazanar zuwa gidan yari ko kuma a ci shi tara ba. Hukumomi a jihar California da ke nan Amurka sun ce akalla mutane 10 ne suka mutu sakamakon mummunar gobarar daji da ke ci a birnin Los Angeles. Ajiya Alhamis, ƙwararren likita a fannin bincike kan gawarwaki na birnin, ya sanar da sabon adadin waɗanda suka mutu, wanda ya linka bisa ga rahotannin da aka bayar da farko. Jami'ai sun yi gargaɗin cewa ta yiwu adadin ya ƙaru idan aka iya shawo kan gobarar, kuma ma'aikata suka duba wuraren da gobarar ta lalata. An ci gaba da aikin kashe gobarar har zuwa cikin daren jiya, yayin da jiragen sama masu saukar angulu da ke feshin ruwa ta sama suka yi amfani da damar sauƙin da aka samu na iska mai ƙarfi wurin yin aikinsu. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce a yau Juma'a Rasha ta kai mata hari da jiragen sama marasa matuƙi guda 72 a cikin dare, kodayake ta kakkaɓo 33 daga cikinsu, yayin da wasu 34 suka ɓace daga na'urar kula da zirga-zirgar jirage ba tare da sun taɓa wani wuri ba.
Baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Daura da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya, sai Julian Alves Gresham da ta bada umarni da injiniyanmu na yanzu a Hawa Sharifu, fatan za a waye gari lafiya, sai da safen ku.